pero en el أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة goma sha uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci cikin wannan jami'a muna karatu a wannan wata mai alhurma cikin littafin Allah alqur'ani mai girma a irin waɗannan lokuta muna kuma karatu ne mun kare suratu tauba a karatun da ya gabata insha Allah ta'ala zamu shiga suratu yunus muna fata Allah ya samu dace kafin karatu ga tambayoyin da aka turo wannan yace mallan wai shin da gaske ne bayan yayi sallama duk wanda ya shigo gidanka ba tare da izinin ka ba in ka kashe shi babu wata matsala wannan ba da gaske bane wannan kuskure ne ba inda aka taba fadin wannan wallahu alam wannan ta'addanci kenan akwai tambaya da yake akan Abu Kaisama ina kokonto Abu Kaisama ne ko Abu Zaid wanda abuna Abu Zar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai tashi zai rayu shi kadansa zai rasu shi kadai kuma zai tashi shi kadai ina ganin kama Abu Zar ne ba Abu Kaisama ba wallahu alam Kaisama sannan bayan wannan yayi sallama yace shine yayi sahur har karfe 4:42 na safe sai daga baya yaji cewa lokaci ya canja to ya matsayin azumin sa mutum zai rama ɗaya ne kawai zaka rama azumi ɗaya insha Allah ta'ala bayan Ramadan wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace shin mallan ya halasta lecturer yace shi a ka'idarsa ba a samun A a course dinsa duk yadda student yayi kokari babu mai ci masa babu mai cin sama da B shin adalci ne haka a wannan ba adalci bane in mutum yayi kokari ya kai ga A ya dace shi A wanda bai kokari ya kai ga A ba shikenan duk abin da yace ya abuna amma babu dama a ce wai a ka'ida kawai shikenan ba a cin A a course din mutum dan yana karantarwa wannan kuskure ne wasu daga cikin bayin Allah masu koyarwa suna irin wannan kuskuren mutum yayi ta yin alfahari da wasu abubuwa sai in Allah subhanahu wataala ya dan taka masa birki shi kuma ya rasa ta ina ne abun ya faru saboda haka aji tsoron Allah cikin duk abun da ake yi mutum kawai yayi ya abun da zai kuma yana mu'amala ne da mutane a matsayinsu na mutane wasu kuma sun fi shi a gurin Allah ma a cikin dalibai Allah ne ya sani wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace yana tambaya ne a game da yana tambaya cewa shin wai daren lailatul qadari tana da wasu alamu da ake ganewa amma na ake gane ta da su kuma yaji an ce daren lailatul qadari idan ta faru tambayar sa ta biyu kenan komai yana kwanciya kasa to duka wadannan maganan cewa akwai alamu da ake gane ta da su akan samu nitsuwan da yayi bambanci da duk sauran darare shiruɗin dare da kuma nitsuwan daren yana canjawa da yadda sauran darare suke sannan kuma akan samu wayewan garin shi ma yakan canja da sauran ranaku yadda suke in ana tsananin zafi shi wannan wayewan garin bayan da su kadiri in ta wulga yakan zama da limshi ko wani abu makamancin haka wannan malamai sun bayyana saka yana daga cikin alamomi da ake ganewa wallahu ala amma cewa komai a ganin shi a kwance wannan ba gaskiya bane yawa komai yana nan a tsaye yadda yake kawai illa iyaka ana so ne a yi ta ibada a kowane irin dare wato musamman cikin wata Ramadan abinda Allah ya horewa mutum na dama ya yi ta ibada kawai gurgurdan abin da ya samu wallahu ala wannan yana tambaya game da bayan ya yi sallama game da yin sallah da riga mai hoto a jiki duka wannan yana daga cikin kurakurai da mutane za ka ga suna yi wani za ka ga hoton wani mutum ne ma wani hoton wani abu abin tsoro ko wata dabba ko wani abu makamancin haka iya wannan rigan ya sa ta ya zo masallaci wanda bai kamata ba koma a unguwa ya rinka yawo da haka balle zai je gaban Allah subhanahu wa ta'ala haka maganar sallah a ɗaki mai hoto indai manyan hotuna ne na mutane da aka jera a bai halatta ba bai dace ba wasu ma suna ganin mala'iku masu ɗaukan sallan ba sa shiga irin wannan ɗaki ne a jera manya-manyan hotuna a ɗaki wannan kuskure ne sosai wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce hukuncin sallan da ba a ma'ana hukuncin sallan da ba a yi mata ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikinta ba da a cikin tayyanta ba sannan ya ce malam idan kana da tabbacin cewa limaminku baya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyansa ko kuma yana yin salatin da ba ta ibrahimiya ba shin malam ya halatta ka bi shi sallah sai ka gaya masa kana da tabbaci sai ka gaya masa karantar da shi ko kuma ka samu waɗanda suka cancanta su karantar da shi sannan ya tabbata cewa in an yi tahiya musamman a raka'ar ƙarshe ana yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahimiya kafin a yi sallama in mutum bai yi wannan ba sai yi sallama sallansa ta yi amma bai yi wannan sunna ta salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sallansa ta yi bai ɓata sallah ba wallahu a'lam wannan shi kuma tambayarsa ita ce game da neman aure na farko ko ƙarin ko ƙari yace game da neman aure na farko ko ƙari yawanci ana turo tambayoyi a masallaci game da mata wajen neman aure tunda mata da yawa suna neman aure sannan akwai maza da suke neman aure a sa kwamiti mana wanda za a sa wakilai biyu ko uku wanda in mutum yana neman aure ko ƙari a haɗa shi da su don a samu sauƙi wajen samun mazaje na aure da wasu mazaje suna neman aure wasu mataye ma suna neman aure alhali ba su san juna ba wato mana ina ga fahimtar da na yi wa takardar shine yawanci zaka ji an turo takarda an ce ana addu'a ko ana neman a taya addu'a da a samu mijin aure na kwarai wani ma sai ka ji ya turo takarda yana neman a taya shi addu'a ya samu mata ta kwarai to kaga wacce ta turo tana neman miji kwarai da wanda ya turo yana neman mata ta kwarai da an samu kwamiti kamar yadda wannan mai takardar yake fara kila sai ka ga abun nan wataƙila an hada su tunda wannan na kwarai yake nema ita ma na kwarai take nema to kaga in an hada su shikenan an samu na kwarai ya samu na kwarai na kwarai ya samu na kwarai to ba za ka tsaya abun nan wannan shawarin yana da kyau gaskiya insha Allah ta'ala ina ga za a duba da sauran jama'a za a duba in an duba sai a faɗi yadda za a yi hakan insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan bayan ya yi fatan alkhairi bayan sallama ya ce shin malam mutum ne ya bi masu sallar tarawihi alhali shi sallar isha'i yake yi sai limamin tarawihin ya yi sallah raka'a hudu a jere wato sallama daya, to me matsayin sallar isha'i a isha'in da yayi a bayan mai tarawih? To dama ai malamai suna magana cewa shin mai farilla zai salla bayan mai nafila? Da yawa daga cikin malamai suka ce mai farilla ba zai salla bayan mai nafila ba, amma sashin malamai suka ce misali mai nafila, kamar misali tarawih, mutum yazo bai yi isha ba zai iya bin su, saboda in za su yi raka'a biyu su yi sallama sai ya tashi ya ci ko biyu ya abuna, a gurin wanda suke ganin cewa za a iya mai farilla zai bi mai nafila kenan. To idan wanda ya zarce ya yi guda hudu, kaga wannan sai ka san yadda za ka taro abun kenan, saboda ya zarce ya yi guda hudu. Wallahu ta'ala alam, a yanda ka'ida take idan an yi raka'a biyu sai a yi sallama, to shi sai ya yi hudu, kuma shi daidai ne a gurinsa gaskiya a matsayinsa na mai nafila. To kai kuma sai ka san yadda za ka abu nan, ko dai ka maida ita nafila ka yi sallama shi kenan sai ka tashi, in har yanzu hudu hudu zai rinka yi shi kenan sai ka yi sallama sai ka tada ishanka kawai ka yi kai kadai, saboda ba dole bane ka bi su. Ra'ayin mafiya yawa daga cikin malamai ma shine mai farilla ba zai bi mai nafila ba, haka ba sai ka bi su ba. Wallahu alam. Wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi, ya ce mutum ne ya kasance ya nada saurin fitar da ya auke, mutum ne ya kasance yana da saurin fitar maziyi, abu kadan yake sa maziyi ya fito masa, kamar tunani kadan da kuma magana da mace ba na batsa ba, kamar su zauna yana nuna mata karatu ba tare da sun taba juna ba, sai maziyi ya fito masa. Me hukuncin azuminsa a duk lokacin da maziyi ya fito masa, kuma hakan ya kasance rashin lafiya ne, ko dai shine abun da ake kira salsal maziyi? Yana iya kokarinsa yace ya ga ya kiyaye, amma abun baya yiwuwa. Yana son a bashi bayani ta yadda zai na kiyayewa. Daga ƙarshe yana roƙon malam da sauran ƴan uwa su musulmai su taya shi da addu'a Allah ya yaye masa wannan matsala. Wannan ai ba matsala bane, bayan ka wadi dalili kace tunani kadan, me kai ka tunani? Sannan ka ce da mace in ka zauna da ita kana koya mata karatu, ba sai ku koma koyar da karatu lokacin sahur ba, in matarka ne lokacin sahur, kafin a yi sahur sai ka koya mata karatu, ko da daddare a matsayin mai koya wa matarsa karatu sai ka koya mata karatu da daddare, ba sai kun yi da rana ba, da rana sai ka kaurace wa gida. Yawa, saboda in ka zauna da ita wani abu ne, wannan dabi'a ce. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya bayyana cewa shi ma haka yake, ya tura wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, ba wani ba cuta bane wannan, don haka tunda akwai dalili sai yayi tunani akwai wanda da ya yi wani alaman sha'awa shikenan maziyi zai fito masa. Saboda haka wannan ba wani matsala na rashin lafiya, illa kawai ka dau matakan iya wato kiyayewa ta hanyar rashin amfani da yawan tunani, ko kuma koyawa matarka karatu da rana sai ka koma koyawa mata da daddare a azumi. Wallahu ta'ala ala. Ba matarsa bace ɗaliba ce a makaranta kenan, sai bayan Ramadan koya mata karatu, sai bayan Ramadan kuma a cikin jama'a, in kuna takaita kai da ita ne kawai, kuna keɓanta kai kadai kai da ita, shine ke kawo irin wannan abubuwan. Amma inda da jama'a da yawa, abuna wanda zaka koya musu karatu a aji, ita tana can baya ga maza nan duk gabanka, kana kallowa maza ne, ba wani matsala da zai faru insha Allah ta'ala. Daga ƙarshe wannan shi kuma baya ce, bayan ya yi sallama ya ce shi dai ɗalibi ne na addini, kuma yana da mahaifi, amma kuma Allah ya bashi dukiya, sai dai kuma yana da mako. To kuma malam karatu dai sai da kuɗi, musamman ma na addini, akwai kuɗin littafai, sai dai mahaifina ya kiya saya min littafi don abuna don mako kuma ina son karatu kamar yadda ya rubuta to mallan idan na dauki kudin sa bai sani ba na sai littafi nayi sata ko kuma ko kuma ni kuma bana son yace ni ko nayi sata ko kuma yace ni ko bana son yin sana'a a yanzu saboda ina yin karatu to na farko wannan mai takaddar yana da matsala a bangaren tarbiya da ladabi yana da bashi da ladabi bai da tarbiya wanda ya rubuta wannan takaddan insha Allah ta'ala kila yana ji bai da ladabi bashi da tarbiya saboda ya soki babansa da kalma da ba a sokan mutun da ita amma ya soki mahaifinsa yace wai baban yana da arziki amma yana da mako yana da mako yake ciyar da mahaifiyarka yana da mako ya saya maka ragon suna yana da mako ya daudawa yinyanka wata gida ma irin mai laulayin nan ne wanda ya sha kudin magani amma ka ce babanka yana da mako wannan ba daidai bane ka turo ka ce babanka yana da mako ai daga ji kawai wannan babu ladabi a ce sannan in ka dau kudin sa ka sai littafi ko musaf qur'ani ka saya kai sata a kudin babanka ko da qur'ani ka saya kai sata maganan baka son kai sana'a kana karatu ni na san naje nayi barema a gonan Mallam Adamu Ladan mai dan dalo ake ce masa kusa da gidan Dr. Subiyano yake yanzu a Fantam yana nan a raye nayi barema a gonar sa na ini ina fardan gyada har bayan azhar ya bani naira 4 a 1988 muna je SS1 anan guri ya bani naira 4 naje na sayi littafi saboda zan sayi littafi naje wannan barema muna daukan karatun littafin bani da littafi a gurin Sheikh Saidu Imam a je kada fari saboda haka ka je kai barema ka je kai dako turon wannan ka ce babanka yana da mako sai ka ɗebi kudin sa kai sata kenan wannan da a ce irin zamanin su Umar ne radiyallahu anhu bulala za maka yawa wannan dalilin mako da kace babanka yana gun saboda haka wayannan fa sune yawanci matasa fa a yanzu saboda haka da masu koyarwa a jami'a da gwamnati da iyaye da makwabta ya kamata kowa fa ya sa hannu wajen tarbiyyar yara yawa alal akalla ko lektara kana koyarwa a cikin aji ka samu dan minti 5 ko 10 da Allah a rinka taimakawa ana dan nusar da su ko magana ba su iya ba kana ganin su zalo suna ta zagayawa wallahi ko magana ba su iya ba sannan ba ladabi mafiya yawa kawai sun tashi cikin sauki babu wani matsala saboda haka a rinka tarbiyantar da su ta kowace wata hanya gwamnati tana da hannu matasa abuna iyaye a anguwa sannan makwabta a anguwa sannan malamai a jami'oi a ware dan minti 10 a cikin lokacin da ake da shi na lecture a nusar da su saboda ko magana ba su iya ba Allah ya kiyaye wallahu a'lam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala farkon surati yunus muna fata Allah ya taimake mu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا
wannan ayoyi cikin suratul yunus kafin nan mun karanta a cikin suratul tauba mun karanta abubuwa da yawa ayoyi wanda Allah subhanahu wataala ya saukar akwai maganar jihadi akwai maganar wato irin kafirai zuwa ga addinin musulunci mun ga cewa sura ce wacce take da kusan karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kusan da alaka da suratul anfal du'a baya an karanta sannan mun ga irin yadda Allah subhanahu wataala yayi ta maganganu akan munafikai a cikin sura din sannan mun ga makomar munafikai Allah yayi magana akan gazuwar Tabuk wato yakin Tabuka, Allah subhanahu wataala yayi magana akan munafikai waɗanda suka fita yaki, suka ki fita yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya magana waɗanda suke mutanen ƙwarai, wanda Allah ya yafe musu sakamakon rashin fitan su, don su mutanen ƙwarai ne. Sannan Allah ya bada bayani akan mutane guda uku wanda suka yi takallufi daga fita yakin Tabuka ba tare da uzuri ba, amma ba sa cikin munafikai, su Ka'ab ibn Malik, Bilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi', da wanda kuma yadda Allah ya yafe musu. Sannan mun karanta yadda Allah subhanahu wataala ya magana akan yakin Hunain tun can a baya a cikin sura din, da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka watsi suka bar shi, wanda an yi wannan yaki bayan fatahu Makka, daga baya kuma suka dawo. Suran ta cika daga ƙarshe, mun karanta cewa Allah subhanahu wataala yayi magana mun karanta a cikin suran yadda Abu Bakar Siddiq suka fita hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yadda suka shiga kogo, da yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci Abu Bakar Siddiq a matsayin sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi kadai ne Allah ya saukar da kalma irin wannan gare shi radiyallahu anhu wa arda. Sannan mun karanta daga ƙarshen sura din cewa Allah subhanahu wataala yayi umarni da ayyaki ayi jihadi, a kawar da makiya addinin Allah daga doron ƙasa matukar, ba su tsaya zaman lafiya da addinin musulunci ba, ko kuma in suka ce za su sa kafa akan cikin tsarin addinin musulunci. Sannan Allah subhanahu wataala ya cike suran da bayani akan sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kasancewarsa mai tausayi da kuma damuwa idan ya ga al'umma sun shiga damuwa. Sai kuma suratul Yunus, wannan suratul Yunus ita ce sura ta goma a jerin surorin Al-Qur'ani, wadda sura ce da take karantar da tauhidi, tana magana akan tauhidi saboda muhimmancin tauhidi a rayuwar al'umma, domin duk lokacin da tauhidi ya zama zuciya ta samu rauni a game da aqida tauhidi, to shikenan ba abin da ba za ta aikata ba. Shi yasa ayoyin Al-Qur'ani mafiya yawa suna karantar da mutane zuwa ga fahimtar cewa su gane Allah. In aka san Allah, aka san haƙƙin Allah, aka san Allah subhanahu wataala shi kadai shine mahalicci, shine yake da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka masu girma masu daraja, to za a gane cewa shine cancanta abota masa shi kadai. Don haka da yawa daga cikin surori makkiya Allah subhanahu wataala ya saukar da su domin tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala, mutane su gane wannan. Suratul Yunus tana daga cikin surori waɗanda suke karantar da mutane tauhidi da kuma jawo hankalin mutane zuwa ga fahimtar Allah subhanahu wataala da kuma bayani akan Al-Qur'ani. Allah ya bude ta da cewa Alif Lam Ra, bayan bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda aka karanta Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik. Waina harufa din dukkan waɗanda suke kokari wajen su fassara su, ko kuma su faɗi abin da harufan suke nufi, suna dai kokari ne kawai da istihari da muhawala. Amma mafi karfin abin da mafi yawan malamai suka tafi wajen ma'anan su kawai shine Allahu a'lamu bi muradihi biha, Allah ne kawai ya san cikakken haƙiƙanin ma'anan waɗannan harufa. An fi yawan cewa kawai suna daga cikin wasu sai suna daga cikin mutashabihul Qur'an, wasu sai suna daga cikin mu'jizatul Qur'an, wanda kawai don a nuna mu'jizar Al-Qur'ani da cewa ya gagari kowa. Allah ta tilka ayatul kitabil hakim, waɗancan ayoyin Al-Qur'ani wadda littafi ne shi Al-Qur'ani inna wanda yake cike da hikima da tsari, waɗancan su ne ayoyi na Al-Qur'ani, ma'ana za a karanta ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke shi littafi ne mai cike da hikima, sannan kuma littafi ne mai cike da tsari. Wasu malamai sun fassara cewa tilka ayatul kitabil hakim suka ce ana nufin At-Taura da Al-Injil, amma dai abin da yafi karfi wajen abin da malamai suka ce shine ana magana ne akan Al-Qur'ani. Yawanci ma kaga an bude sura da huruful muqatta'a, inda kaga littafi ya biyo ko magana akan littafi ya biyo, to magana ne akan Al-Qur'ani saboda girman muhimmancin sa da kuma tsarin sha'anin sa. Allah subhanahu wataala ya ce akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa, wai mutane mamaki suke, yanzu zai zama abun mamaki a gurin mutane, an auhayna ila rajulin minhum, wai don kawai mun yi wahayi zuwa ga mutum daga cikinsu, an anzirin nasa, cewa kai wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kai albishir ga wanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim cewa suna da lada mai kyawu a gurin ubangijinsu. Me yasa mutane suke mamaki don an aiko mutum kamar yadda annabi Hud ya faɗa, annabi Salih ma ya faɗa wa mutanensa, awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum, wato ana mamaki wai me yasa Allah zai aiko mutum. Anan kafirai mushrikai suke cewa girman Allah ya fi karfin ya aiko mutum, to amma su manta cewa mutane ne suke yawo a doron ƙasa, in an aiko wanda ba mutum ba ya za a yi a fahimci juna, dole zama mutum saboda mutane ne a doron ƙasa sai a aiko musu mutum. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina ay lanazzalna minas sama'i malakan rasula, da a ce abunan mala'iku ne suke yawo a doron ƙasa, suke cin kasuwa, suke zuwa masallaci, suke harkoki, inda mala'iku ne to in za a aiko dan sako sai zama mala'ika. Amma in mutum mutane ne, ga mu nan mutane ne, mutane su suke yawo, su suke harkoki, su suke duk abin da ake na harkoki a doron ƙasa, to wanda ya cancanta ya zama manzo ya kamata ya zama mutum, domin in dai ana so a fahimci juna to sai a aiko mutum. Sai yasa lokacin da suka ce a aiko mala'ika, Allah ta ai walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula, da za mu aiko mala'ikan to sai mun canja halittansa ta mala'ikan ya zama mutum, domin mala'ika idan ya zo da sifar mala'ika waye ma zai tsaya a gurin, kowa gudu zai. Saboda da za mu aiko mala'ika a matsayin manzo to dole mu canja masa halitta daga sifar mala'ika ya zama sifar mutum. Kuma inda an mai da mala'ika ya zama sifar mutum, in ya zo sai ya ce wa mutane ni fa asali na mala'ika ne, an canja ni ne na zama mutum don ku gane, don ku tsaya ku saurare, to ya zama shirme ke. Wala labasa alaihim ma yalbisun, da wannan rudanin har yanzu yana nan, inda shine zai zo da kansa ya ce ni asali na mala'ika ne amma an sani na zama mutum ne don ku mutane ne, to a aiko mutum mana kawai kai tsaye. To shine Allah subhanahu wataala yake cewa akana linnasi ajaban, wai mutane mamaki suke, an auhayna ila rajulin minhu, don kawai mun yi wahayi zuwa ga mutum daga cikinsu, an anzirin nasa kai wa mutane gargadi kar su yi kaza kar su yi kaza, don in sun yi za su shiga wuta. Wa bashirin ladina amanu, kai wa muminai albishir anna lahum qadama sidiqin, cewa suna da ajaran hasanan, wasu malamai sun fassara qadama sidiqin ajaran hasanan, suna da lada mai kyawu, ko kuma qadama sidiqin ma'ana su ne na gaba gaba inda rabbihim, a gurin ubangijinsu, duk wanda suka yi imani su ne na gaba gaba a gurin Allah. Qala al-kafiruna, kafirai sai suke cewa inna hadha la sahirun mubin, lallai wannan mutum mai sihiri ne, bayyanannen mai sihiri. Ya za ya ce Allah ya aiko mutum, kai dai kawai mai sihiri ne, saboda haka su suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sihiri ne, yake bada labarin cewa an jiyar da shi labari daga sama, su suna ganin cewa wannan labari sihiri yake fada, da ba don shi mai sihiri bane ya za a kawo masa wani abu, su kuma duk ba su iya wannan abun ba, kawai wannan suna ganin sihiri ne, kan sannan sihiri ya koyo, sannan sihiri yake koya musu, shi din kansa mai sihiri ne, wannan jifa ne kawai da magana wacce bata dace ba, wai don a toshe hasken sakon da Allah ya aiko shi da shi. Allah ta inna rabbakumullah,
inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di iznihi dhalikumullahu rabbukum fa'budun afala tadhakkarun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin, lalle ubangijinku shine wanda ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida, duka halittan sama da ƙasa innan da komai da kowa da ake gani Allah ya halicce su cikin kwana shida. Allah ta sumastawa alal arsh, sannan Allah ya daidaita bisa al arsh, daidaito irin wanda ya cancanta da shi subhanahu wa ta'ala. Istawa ya tabbatar wa kansa cewa istawa alal arsh, ya daidaita bisa al arsh, ba mai korewa, sai kawai a tabbatar masa, ana tabbatar masa da daidaito bisa al'arshinsa kamar yadda ya tabbatar wa kansa. in aka ce za a tawilin abun a canja a ce ma'anan istawa bi ma'ana istaula wannan ya zama kuskure istawa kawai sai mutum ya fassara shi kamar yadda yake domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara shi da wata fassara daban ba Allah ne yace istawa ala al-arsh thumma istawa ala al-arsh sannan ya daidaita bisa al-arsh amma wani irin daidaito daidaito irin wanda ya daidaita irin daidaiton da ya cancanta da shi subhanahu wataala ba daidaito irin na dan adam ko daidaito irin na halitta ba a daidaito irin nasu subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala ya halitti sama da ƙasa cikin kwana shida tuntunin Allah subhanahu wataala ya daidaita bisa al'arshinsa daidaito irin wanda ya dace da shi subhanahu wataala babu wani tashbihi wala ta'qili wala takyifi wala tamthili babu kamanni a cikin daidaitonsa sannan babu wani sifantuwa a cikin daidaitonsa sannan kuma babu kamanta shi da halitta a cikin daidaitonsa kawai laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah ya tabbatar wa kansa sai kawai a tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar wa kansa subhanahu wataala Allah ta yudabbiru al-amra yana jujjuya al-amra wani sai ayi dare wani sai ayi rana wani sai ayi zafi wani sai ayi sanyi wani ya samu wadata wani ya samu talauci wani ya samu mulki wani kuma a mulke shi wani ya samu ilimi wani kuma ya zama bai samu ilimi ba wani ya samu tarin kudi wani bai samu tarin kudi ba wani kuma tara masa abubuwa da yawa yana da kaza yana da kaza yana da kaza wani kuma a hana shi abubuwa da yawa na ni'ima bashi da kaza bashi da kaza bashi da kaza karshen ta ma bashi da lafiya duka wannan Allah subhanahu wataala yana yi yudabbiru al-amra yana jujjuya al-amra yadda ya ga dama jujjuya al-amran Allah ba sai yayi shawari da kowa ba ba wani Allah da yake tare da Allah da suke shawari a law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce cikin sama da ƙasa akwai wani abun bauta banda Allah subhanahu wataala da an samu barna wannan yace kaza wancan yace kaza amma ina Allah subhanahu wataala shi kadai ne subhanahu wataala yudabbiru al-amra yake jujjuya al-amra yadda ya ga dama in ya bawa mutum kudi ba wanda yace yace me yasa aka bashi in ya hana mutum kudi ba wanda yace yace me yasa aka hana wani in ya jarrabi mutum da rashin lafiya ba me cewa me yasa in ya dauran mutum ba wanda yace yace me yasa ka dauran wani ba mu shirya ba aka dauran sa babu wanda yace fadi wannan me yasa kuma wani shi ko ba a dauran sa ba babu wanda yace fadi wannan Allah shine yudabbirul amra shike jujjuya al-amra wani zama shine mai mulki wani zama an kwabe shi daga mulki wani zama ya samu wani zama ya rasa wani ya zama ya shiga wani zama ya fita wani an haife shi wani kuma an rasa shi duka wannan Allah shike jujjuya al-amra wani gari an yi ruwa wani gari ba a yi ruwa ba wani gari sun samu amfanin gona mai yawa Allah ya azza samu da amfanin gona mai albarka wani gari ba samu ba wannan duka jarabawa ne yudabbiru al-amra ba wanda yake tambaye shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayan Allah me yasa kai kaza amma dukkan wani abu kuma bayan Allah ana iya tambayan sa wa huwa yudiru wa la yujaru alayhi shike titse kowa amma ba isa titse Allah ba Allah subhanahu wataala ba mai titse shi yace kaza la mu'aqiba li hukmihi babu mai tambayan Allah ya taka masa birki yace me yasa kace kaza me yasa kai kaza a yudabbiru al-amra Allah shike jujjuya al-amra saboda haka ku bauta masa shi kadai jalla jalalu ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto sai bayan izinin Allah duk wani mai ceto ba wanda zai iya yin ceto wane cetuwa ne sai da izinin Allah shi yasa ceto tana da sharuda akwai ridha Allah fi fil mashfu ila wa iznullah li shafi'i dole a samu izinin Allah ga wanda zai yi ceto in Allah ya ce wane yayi ceto saboda darajar sa a gurin Allah wane je kaka ceci wane to an samu izinin Allah ga wanda zai ceto din sanan ridha Allah a samu yaddar Allah cikin wanda za a ceta din sai an samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine yake da damar yin ash-shafa'a al-uzma ash-shafa'atul kubra ceto da tafi kowace wanda ranar tashin alkiyama idan Allah yayi fishi aka kusato da rana dab da kayin mutane bala'i yayi bala'i kowa gashi tsirara tafarfasa kokolon mutane yake yi mutane suna hada zuba zufa ya gangara daga jikin mutun ya koma ƙasa yana haɗiye shi yana haɗiye shi kowa gurgurdon irin aikin sa gurgurdon irin zufan da yake tarawa ga bala'i ga tashin hankali ga wuta can tana tartsatsi
kowa ma nema yake a dauke wannan bala'in ayi hisabi dan wuta ma yana ganin kaman in an dauke wannan bala'in kaman ma an huta saboda haka waye ce tinkari Allah a wannan lokaci aje gun wannan annabi aje gun annabi Adam yace a shi ba zai iya zuwa gurin Allah ba bai isa ba aje gun annabi Nuhu alaihi salam yace ba zai iya zuwa gurin Allah ba annabi Musa alaihi salam yace shi ma ba zai iya zuwa gurin Allah ba mai iya tinkarin Allah a wannan lokaci shi ba zai iya ba gurin annabi Isa alaihi salam yace wane ne shi ma ba zai iya zuwa gurin Allah a wannan lokaci ba annabi Ibrahim Khalilur Rahman yace shi ma ba zai iya zuwa gurin Allah a wannan lokaci ba sai an dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai zai ce ana laha ana laha ana la ni ne kawai na cancanta yau in je wannan guri in gana da Allah a wannan lokaci shi yasa ayar da aka karanta a baya karshen suratu tauba azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kai zai je gurin Allah subhanahu wataala yazo yayi ruku'i yayi kabbara yayi bi Allah da irin yabon da yace shi ma yabon a ranar ne zai san wannan yabon ya yabi Allah da wasu irin kalmomi wanda ba a taɓa yabon Allah da wannan kalmomin ba sannan yayi ruku'i yana yabon Allah da wasu kalmomi Allah yana ce masa irfa'a ra'saka ya Muhammad daga kanka wasal tu'ta tambayi a baka washfa'a tushaffa nemi ceto a baka ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kai sujjada ya yabi Allah da yabon da ya cancanta da shi irin yabon da ba a taɓa yi ba sai ranar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me kake so ya Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati al'ummata ya Allah ana cikin bala'i muna neman ya Allah ayi hisabi kowa ya san matsayinsa a lokacin sai Allah ya dage wannan bala'i to wannan shine ash-shafa'atul uzma shafa'a wacce ta fita kowace kowa ma zai ci alfarma a wannan lokaci kowa har annabawan Allah kowa ya kasa zuwa ya tinkari Allah a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kowa zai ci alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shine wanda yake ash-shafi wanda yake mai ceto al-mushaffi mai cetarwa wanda a ranan Allah zai bashi dama yayi ceto Allah subhanahu wataala ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai baka ya baka ya baka har sai ka yadda ma'ana Allah zai bashi dama yayi ceto yayi ceto yazo a dage ranan a zuwa ceto ayi hisabi wannan dage rana zai sa mutane a samu sauki to annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan da ke da wannan dama don haka ma min shafi'in illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum mai wannan siba shine Allah ubangijinku wanda yake ya halitta sammai da kasai cikin kwana shida kadai ba wanda yake wannan sai Allah babu wanda yake yi ceto sai da izinin Allah Allah subhanahu wataala wanda ba a ceto sai da izininsa ba a cetan wani sai ya yadda da wanda za a ceta in ba ku sani ba zalikumullahu wannan shine ubangijin ku rabbukum ubangijin fa abudu da ku bauta masa kar ku hada Allah da wani cikin bauta ku bauta wa Allah shi kadai ku ji tsoron sa cikin duk abin da kuke yi afala tazakkaru wai shin ba za ku azantu ba yanzu mai wannan sifa wanda ya halitta sama gaba daya cikin kwana shi da sama da kasa ka gama halittan su ko ba don wasa ba وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا بمحالتي سما دا قسا دا ابن ديكي تسكانين سو هكا كوي دون واسا كو دون قريا با الله سبحانه وتعالى سورة الانبياء كما يتي لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين دا اتي دون واسا اكا حالتي سما دا قسا اي دا سي الله كوي يرينك واسا دا شي اتن كما دا كي واسا دا ابو ان كريكي كي يتي واسا دا شي Allah bai halicci sama da ƙasa don wasa ba yanzu a halicci sama da ƙasa da irin ginin sama da irin ginin ƙasa da yadda Allah ya shimfiɗa da yadda aka halicci mutane a zuba mu gaba daya wadancan farare wadancan dogaye wadancan gajeru wadancan masu kiba wadancan sirara kowa da irin kabilar da aka fito da shi kowa da irin tunaninsa kowa da irin basirarsa kowa da wanda suka haife shi sanan duk wanda ya zama wasa ai san ba don wasa bane aka halicce mu dan adam aka haife shi mataki bayan mataki kadan 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 har ya girma har ya balaga har ya zama yadda ya zama wani aka bashi kaza wani aka bashi kaza wani aka daura rayuwarsa tun ran da aka haife shi ran da aka haife shi ana haifansa Allah ya saki daukar rayuwarsa sai aka ce ta aiwa ma dan ya koma wani tun yana hanyar fitowa eh to lokacin da ya fito da kansa kam ya fito yana motsi amma kuma sauran ne kafin ga manan sai likitoci ne suka kare su fito da shi wani tun yana cikin mahaifiya aka dauran sa mahaifa ne abin likitoci ne suka yi CS shike aka ciro da gawa shikenan wani kuma yana rarrafe aka dauran sa wani yana tafiya aka dauran sa wani ya girma wani ya zama matashi aka dauran sa wani ya zama dattijo wani ya tsufa har tsufan ya wuce misali aka dauran sa duka wannan haka Allah subhanahu wataala yi shin wannan tsarin ayi wancan don wasa ne a zalikumullahu rabbukum wanda yake wannan tsari shine Allah ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa afala tazakkarun shin ba za ku azantu ba ku gane abinda Allah yake nufi da ku bauta masa ba to ya kamata ku bauta masa na'am
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
Allah subhanahu wa ta'ala ta ilaihi marji'ukum jami'an zuwa ga Allah makomarku tace gaba daya dukan mu nan wata ran zaka samu babu mu duk za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan alqawrin Allah gaskiya ne wallahi za mu koma ga Allah kowa zai koma za a tara mu ai mana hisabi innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah shike fara halitta kuma ya maida shi wani zaka samu an fara halittar sa wata hudu cikin ya zube wani zaka samu an halitta shi bayan wata hudu an hura masa rai wata bakwai an ya abuna an yi bari ya fado ba rai an je an bunne wani zaka samu daga wata daya ma cikin ya zube da za a halitta shi Allah ya zubar da shi wa huwa allazi yabda'u innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu lalle Allah yabda'ul khalqa yakan fari halitta wani sai cikin wata daya wani sai kasa da wata daya shikenan kuma sai Allah ya zubar da shi shikenan ya zube jini ya zube shikenan Allah subhanahu wataala yabda'ul khalqa thumma yu'idu sanan ya maida cikin ya zama babu ya fara halittar kuma ya zubar babu shi Allah subhanahu wataala shike yin wannan liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist wannan akwai taqdimu da ta'khir ma'ana ilayhi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تقدير maganan shine Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare shi makomarku take gaba daya kuma alƙawarin Allah gaskiya ne liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bilqist Allah zai dawo da ku gaba daya zuwa gare shi ne don ya sakan kawo waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai bilqist da adalci sakan kawo cikakke da adalci ba za zalunci kowa komai ba shine sai Allah ta innahu domin shi Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu yakan fari halitta kuma sannan mai mai da shi doka a wajen fassarawa sai an kai can din sannan kuma sai a dawo nan Allah subhanahu wataala ya ce walladina kafaru wadanda suka kafirta kuma lahum sharabun min hamim suna da abun sha min hamim na daga ruwan zafi mai tsananin zafi ana doso fiska da shi fiskan take kwabewa ta fada cikin abin da aka kawo ruwan da shi Allah kiyaye saboda ka ruwa mai zafi kuma yana dole za a daki mutum sai ya sha yana zubawa a bakin sa kayan cikin sa za su fita saboda tsananin zafin haka za a yi tayi ko ba wai in an yi sau daya shikenan ba aikin kenan Allah ya kiyaye lahum sharabun min hamim suna da abun sha min hamim daga ruwan zafi mai tsananin zafi wa azabun alimun da kuma wani azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda dalilin kafircewa Allah da suka kasance suna yi Allah ka kiyaye doka wajibi ne a ji tsoron Allah subhanahu wataala a bauta masa a kadaita shi da bauta wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu tashi daga ayar da take biye da wannan a yau wannan ini na Ramadan cikin daren jiya aka jarrabe mu da rashi babban gidi aka yi a Gombe ta yadda Allah subhanahu wataala ya karbi bawan sa Alaramma Al-Hafiz Bello Muhammad ko kuma Muhammad Bello Musa wadda mai kokari wajen karantar da alqur'ani ko mahaddacin alqur'ani jiya lokacin da ake ruwan nan bayan gurare da yawa sun kare tarawihi Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi ya shiga mota Allah ya ja ya aiko ruwa ya ja motar ya zama sanadin rasuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi daga cikin shahidai waɗanda za a tada su a matsayin shuhada wanda in sun shiga aljanna su suna burin su dawo duniya a sake kashe su irin kashe sun da aka yi saboda darajar da suke da ita aljanna daga cikin shuhada akwai wanda ya rasu ta hanyar zarak wato ruwa ya yi ambaliyar ruwa ya halakar da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbe shi a matsayin shahidi wannan bawan Allah Bello ya gama wannan jami'ar ina ga sociology ne ko for science sociology ya gama a shekarun baya yana daga cikin mutane masu ladabi mahaddacin alqur'ani ne sosai sannan mai kokari wajen karantar da mutane alqur'ani musamman yara an haddatar da yawa yara da yawa ya haddatar da su alqur'ani ma'ana ya zama sanadi cikin koyarwarsa da koyarwan ƴan uwansa suka haddatar da yara alqur'ani wanda ke nuna ba karamin rashi akai a wannan gari ba a ce an rasa alarma mahaddacin alqur'ani kuma mai tsayawa ya karantar da yara alqur'ani kuma a matsayin sa na matashi mai tsakiyan tashi amma Allah subhanahu wataala ya masa baiwa da wannan lamari shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko mutane an yi tururuwan jama'a wajen sallah ga wannan bawan Allah aka kuma yi tururuwan jama'a wajen halartan raka gawansa makwancinta ma'ana kabarinsa wannan al'amari mun tsaya don mu yi magana a kansa ne don matasa jewa mahaddata alqur'ani da suke wannan guri akwai matasa jewa irin wannan bawan Allah ne suna nan suna kokari wajen haddatar da yara alqur'ani a makarantun islamiyya na wannan gari na Gombe muna nan da su da yawa tun daga alaran mamala Abdul Basit aikin su kenan akwai su da yawa suna nan a waje suna nan wasu a ciki irin su Mala Yusuf Muhammad Dukku irin su Mala Ali Ismail irin su Mala Atayir Ismail su Mala Huzaifa su suna nan da yawa suna nan da yawa waɗanda suke Allah ya musu baiwa su Mala Nuh suna nan dukan su matasa ne gwaraza a cikin alqur'ani kuma masu karantar da alqur'ani su Malam Suleiman dukan su ba za a iya fadan ididdige su ba su Salim Malam Salim Hashim duk suna nan da yawan su aka same su anan ko a waje ko a bunnan abinda kawai nake so in isar musu da sako anan shine na farko ku ji tsoron Allah tare da mu baki daya kun ga wannan bawan Allah muna kyautata zato gare shi akwai alamar husnul khatima yana daga cikin abin da malamai suka bayyana in mutum ya rasu yana sujjada insha Allah ta'ala ya jefa ya tafi in mutum ya rasu daga ya kai azumi ko kuma yana tsakiyan yin azumi insha Allah ta'ala akwai alamar husnul khatima in mutum ya rasu a cikin dararen Ramadan akwai alamar husnul khatima in mutum ya rasu bayan ya gama aikin alkhairi musamman ibada tafi kowanne girma a babin ibada ita ce sallah yana daga cikin husnul khatima shi bayan cewa rasuwarsa ɗaya ne daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na shahada sannan kuma ya rasu bayan ya idar da sallah ya jagoranci sallah a jiya da daddare sallan tarawihi da aka yi ya karanta alqur'ani ya yi sallah ya yi sallama ya fito ya hadu da malakul maut ya karbi rayuwarsa wannan yana daga cikin alama ta alkhairi insha Allah ta'ala ya kuma ta sama haddata waɗanda na ambaci sunansu da waɗanda ban ambaci sunansu ba akwai irin su Al-Hafiz Muhammad Haruna Harun Muhammad Tukur waɗannan mutane da na ambaci sunansu da waɗanda da yawa ban ambaci sunansu ba daga cikin wanda Allah ya azurta mu da su a wannan gari to a ji tsoron Allah kuma a yi taka tsantsan da duniya shi wannan bawan Allah ya tafi wataƙila Allah ya nufe shi da alkhairi ya daura rayuwarsa tun daga yanzu yana tsakiyan tashi bai zo lokacin da zai rayu a zo ana neman a yi mitin da shi a yi gwagwarmaya da shi har wani abu na duniya ya rudar da shi sai Allah ya karbi rayuwarsa tun yanzu sai ya zama masa alkhairi insha Allah ta'ala to ku da kuke nan a raye lokaci zai zo wani sa'i masu gurbatacciyar siyasa su neme ku su nemi haɗin kanku saboda baiwa da Allah ya muku na alqur'ani a yi muku tayi da kuɗi in ba ku mai da hankali ba a lokacin alqur'ani ko ya zama hujja gare ku ko ya zama hujja a kanku don ku mai da hankali rayuwar ku in kun rayu nan gaba za ku ga wannan abun za a yi muku tayi ta inda ba ku tsammani za ku mai da hankali wannan bawan Allah rasuwansa alkhairi ne insha Allah tun ba a san shi sosai a gari ba Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa bayan ya gama ibada a daya daga cikin dararen Ramadan ana ruwan sama sannan Allah ya karbi rayuwarsa cikin ruwan sama ya zama insha Allah shahidi aka samu taron jama'a daga ko ina da kowane irin nau'in jama'a sai da suka halarci kabarin abin nan kabarin sa bayan sun halarci sallar sa to ku na baya waɗanda na ambaci sunayen su da ma waɗanda ban ambata ba waɗanda suke da yawa sun san kansu to ku ne kalubale yake gaban ku amma akwai alaman alkhairi duk waɗannan da na ambata na kira sunan su da ma waɗanda ban ambaci sunan su ba da yawa daga cikin su akwai alaman alkhairi tattare da su wallahi dukan su tsayayyu ne wajen koyar da yara alqur'ani a makarantun islamiyya kuma tsayayyu ne wajen karance wasun su sun yi abuna wasun su sun karanta wasu medicine suka karanta irin su Dr. Saidu Tela su abuna dentist ne kwanan nan ya gama wato abubuwan da yake bani sha'awa a cikin su muke samun credit shi wannan na kusa da ni Malam Abdul Basit ina tuna akwai wani lokaci kujeran hajji ne za aka bashi zai tafi aikin hajji amma da aka shigo da wani abu a ciki ana so a rataya musamman mata ya zama muharramin ta shi kuma bai san da wannan ba yace akan wannan yayi wannan rashin gaskiya ya hakura da wannan kujeran hajji kaga wannan alama ce ta alkhairi da ta ka tsantsan da duniya watakila shi ya manta amma ni ina rike da wannan Malam Harun Muhammad Tukur ya zo ya same ni yace da za a yi zabe na 2015 din nan yace malam an turo mun dubban ɗaruruwa aka turo account ɗinsa aka ce su je su yi aiki a wani guri kaza ba a tura su aikin ba ba su je sun yi aikin ba kuma ga kuɗi an turo sai aka ƙara turo su kuɗin masu ƙara shiga ya zo ya same ni tun daga yola ya taso ya ce wannan kuɗi ya za a yi na ce wannan kuɗi ba halal ba ne je ka cire su ka mai da su baitul malin gwamnati wallahi cikin ikon Allah ogansa yana cewa in ba za ka yi amfani da su ni an mun aihuwa ka kawo ya je ya cire kuɗin ya mai da su aka ba shi rasif wani babban ma'aikaci daga can ya ce akwai irin wannan mutanen ashe a yanzu ya turo takarda recommendation letter ya turo aka turo masa bayan wasu ba su yi tsammanin wacar gwamnatin za ta faɗi ba ta faɗi da sun ɗauka sun ci bulus sai gashi ana neman su dawo da kuɗin da aka tura musu shi kuma ya riga ya mayar da matan da hannunsa ya ɗau kuɗi ne ba na halal ba irin wannan su ne bayin Allah matasa duk suna nan matasa ne a garin nan wannan Harun Muhammad Tuba da yawa daga cikinsu shi Sa'idu Tela da na faɗa shi ya gama a karatunsa kwanan nan likitan haƙori akan maganan bond da ake ƙulla alƙawari tsakanin ɗalibai musamman waɗanda suke karatu irin wannan professional courses gwamnati tana ba su kuɗi wani daidai kuɗi da ake ba su lokacin da suke karatu don haka akwai bond tsakaninsu da gwamnati akwai wani yarjejeniya wadda ba dama su karya shi ya sha magana ya tsaya tsayin daka ɗan uwansa da yawa sun gudu sun bar gurin sun je wasu sun yi can wasu sun yi can amma shi yana tsaye saboda alƙawarin da yayi kar Allah ya tambaye shi ranar tashin alƙiyama waɗannan matasa muna ji da su irinsa suna nan da yawa waɗanda Allah ya ba su haddan alƙur'ani sannan suna karance na boko akwai su a cikin jami'an nan da yawa akwai mufti Bala Ali ya gama jami'an nan yana daga cikin manyan sojojin Najeriya sojan ruwa a yanzu haka a nan ya gama Islamic Studies Department akwai Zakariya Amin yana daga cikin manyan sojoji yanzu a Najeriya a nan ya gama wa'annan dukansu masu kwazo ne mufti ko minti ɗaya baya ƙarawa lokacin kiran sallah zaka ji shi yana kiran sallah Allah ya daga darajar su a yanzu saboda haka ya kuma haddata matasa da muka kira sunan su da waɗanda bamu kira sunan su ba ku ƙara jin tsoron Allah ku ɗau darasi daga rasuwar wannan bawan Allah shine Muhammad Bello Musa ku ɗau darasi daga rasuwarsa ku mai da hankali ku yi taka tsantsan da duniya kar a same ku komin rintsi ana mitin da ku ko kun sa hannu wajen zalunci ko zubar da jinin wani kar ku yarda da wannan duk inda za a je a dawo kar abun duniya ya rude ku a samu bakinku cikin wani harka ta zubar da jinin mutane kar ku yarda da wannan ku rike alqur'ani alqur'ani zai rike ku waɗanda na kira sunan su da waɗanda ban kira sunan su suna nan da yawa ku mai da hankali sannan ku sani za ku samu kalubale da yawa a rayuwa saboda Allah ya ba ku ilimi na addini da kwazo a bangaren addini amma kuma akwai kalubale wanda yafi kowanne girma shine ranar tashin alkiyama saboda haka muna muku wasiya rasuwar wannan bawan Allah ta yau ta zama muku darasi sosai waɗannan bayin Allah da kuka saba da karantar da alqurani ku riƙe alqurani ku tsaya anan kar ku yi gaggawa a rayuwa balle ku fada cikin cin haramun kowane irin matsayi za ku samu a duniya kar ku yadda ku yi wasa ku riƙe alqurani kar ku ci haramun kar ku ci abin da ba naku ba duk wata dukiya da ba ta ku ba ku barranta da ita ko a aikin gwamnati ko a gurare da za ku yi aiki nan gaba ko a wannan jihar ko a wannan garin ko ba a wannan jihar ba ko a wannan kasar ko ba a wannan kasar ba Allah shi yasa inda zai kai ku amma muna muku wasiya ku rike alqurani walau anna ahla alilmi sanuhu sanahu in ma abuta ilimi suka rike ilimi ilimi zai rike su in ku rike alqurani alqurani zai rike ku ina da tabbacin cewa saudewa dukan ku nan za ku iya bada shaida cewa a duk lokacin da Mala Abdul Basir ya bude baki yana karanta alqurani zaka ji kana da nitsuwa a cikin zuciyarka in yana karanta alqurani ko a sallah me ka wannan saboda wata ila insha Allah nahsibuhu wallahu hasibuhu kyakkyawan zuciya da suke da shi wanda za su iya hakura da abun duniya in abun ya kauce wa hanya irin suna nan su Aliyu Isma'il su Yusuf Dukku su Tahir Isma'il duk in suna karanta alqurani baka son su fasa su Aliyu Muhammad Awwal suna nan sai wanda suka same su anan su Salim in suna karanta alqurani baka son su fasa me yasa to da suna da kwazo da tsayawa suna taka tsantsan a iya yanzu abin da yake ba mu tsoro shine gaban abin da yake ba mu tsoro shine gaban lokacin da mutum yake tashe sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su suna tashe lokacin da yake musu tarbiya yake tarbiyantar da su akan addinin musulunci suna tashe suka tsaya amma har sun zama dattijai sun tsaya akan addinin musulunci Rasulun Bello ta tina mu Sa'ad ibn Mu'az da zuwa da zubar da hawaye da dab da ana kiran sallallahu alaihi wasallam na tina Bello da kalmomin da yayi a kwanan baya da muka haɗu a wani dika sannan hawaye ya zuwo mun ina zaune da zuwa ana kiran sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu ran da ya rasu kafin a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika ne ya fara gaya masa cewa ɗaya daga cikin sahabbanka ya rasu ya ce masa waye ne wanda ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Sa'ad ibn Mu'az kenan yayi gaggawa yana sauri sahabban ce ya rasulullahi ya kake sauri takalmin mu yana tsinkewa yace ina sauri ne mu je mu yi wa Sa'ad ibn Mu'az wanka kar mala'iku su riga mu yi masa wanka bayan an zo lokacin da aka zo za a yi wa Sa'ad ibn Mu'az sallah manzon Allah ne masa sallah sallallahu alaihi wasallam da aka zo za a yi masa sallah sahabban suka ce ya rasulullahi mun rasa inda za mu tsaya al'amarin ya bamu mamaki yawan mu ne kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ba za ku ji tunkoso ba za ku ji matsi a tsakanin ku ba alhali malaiku 70 sun sauko daga sama don halattar sallan Sa'ad ibn Mu'az bayan sun daga gawansa suka ce ya rasulullah ba ma jin nauyi me yake faruwa yace ai malaiku 70 ne ke tare da ku wajen daga gawan Sa'ad ibn Mu'az kowa so yake dafa gawan yazo ya samu mahaifiyar Sa'ad ibn Mu'az tana kuka yace ya ke mahaifiyar Sa'ad ki hakuri Sa'ad ibn Mu'az ya jefa ya tafe yanzu haka bari in gaya miki bari miki albishir handkerchief na share gumi na Sa'ad ibn Mu'az a gidan aljanna ya fi duniya da abin da yake cikin ta matan gidan aljanna suna can suna jiran Sa'ad ibn Mu'az ya iso to da haka ya kuma tasa musamman waɗannan mahaddata alqur'ani ku mai da hankali musamman gaban ku yi taka tsantsan kar ku rinka warwaso akan kuɗi kar ku yi warwaso akan abin duniya ku yi hakuri in kun yi hakuri Allah zai taimake ku Allah zai ba ku mafita Allah ya ba ku alqur'ani abin da yafi komai a duniya ku rike mutuncin ku ku rike mutuncin alqur'ani kar a gurbata ku ko a siyasance ko a duniyance ko a wasu abubuwa duk inda kuka je ku yi gaskiya ku faɗi gaskiya Allah subhanahu wataala zai taimake ku ku tsaya akan gaskiya ku faɗi gaskiya kar ku taba kuɗin da ba naku ba kar ku dau abin da ba naku ba duka waɗanda kira sunan sunan na san da yawa suna nan a waje insha Allah ta'ala waɗanda ba sa nan kila kalilan da wuya na kira cikin wanda na kira sunan nan sai dai Haruna Muhammad Tukur na san wata kila baya duka waɗannan na kira sunan su saboda na san su ina musu kyakkyawan zato akwai da yawa wanda ba kira sunan su ba ina musu kyakkyawan zato na san su sun sani muna tare da su cikin abubuwa da yawa saboda haka duk abin da kuka gani alkhairi ne in mun kira ku zuwa gare shi ku yi biyayya gare shi in mun yi kuskure in kun gane cewa kuskure ne ku yi mana gyara amma in ba kuskure bane ku yi biyayya in kun yi biyayya Allah zai hada mu da ku insha Allah ta'ala cikin alkhairi muna fatan Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu muna roƙon Allah ya Allah wannan yabanya Allah ka fishe ta fari waɗannan matasa masu alqur'ani wannan gari na Gombe da Allah ya masa baiwa da mahaddata alqur'ani masu himma matasa Allah ka kara mana wannan baiwa Sheikh Muhammad Kabir Yunus Professor Muhammad Kabir Yunus yana zaman contract a wannan jami'a tamu a department na Islamic Studies yace wallahi a yadda ya ga Gombe da matasan da ya gani a Gombe da karatun alqur'ani a Gombe yace yana fatan Allah ya sa shi inda akwai wani gari a Najeriya da Allah zai sa rayuwarsa ta kare anan yana fatan a ce Gombe ne to da haka Allah ya mana baiwa a wannan gari Allah ya muku baiwa musamman ku to da haka ku kiyaye ku kula ku ga yadda Allah subhanahu wataala ya dau wannan bawan Allah ya cika da kyakkyawan cikawa insha Allah ta'ala tun duniya bata bude gare shi duniya bata san shi ba ba a so ma neman sa har gida ba Allah ya karbi rayuwarsa ya huta ku kuma za a zo lokacin da za a neme ku har gida in Allah ya ba ku tsawon rayuwa za a neme ku har gida to kuma da hankali kar ku rinka warwaso akan abin da bai halatta ba kar ku rinka wawa kar ku rinka dama cewa sai an yi da ku ku yi hakuri in Allah yana so a yi da ku za a yi da ku cikin mutunci kuma in za a yi da ku din ma ku tsaya iya halal ko ina kuke akwai su injiniya Aminu Ahmad suna can shi ma mahaddisin alqur'ani ne yana daga cikin wanda suka yi karatun qira'at su malam Musa Dauda injiniya Aminu Ahmad wata ran suna can NNPC yake aiki wani kudi an shigo musu da shi ya bugo waya suna tambaya shin wannan kudin ya halatta su yi amfani da shi ko yaya menene matsayin sa musulunci miliyoyin kudi ko kuma dubban kudade malam matasa a irin wannan lokaci muna nan da Allah ya mana baiwa a wannan gari na Gombe muna da mutane da yawa muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya kara mana ni'ima wannan jami'a Allah ya mata baiwa da matasa yawanci PhD ga suna yawanci suna nan muna roƙon ku rike jami'a da gaskiya a rike jami'a da gaskiya kuma a rike waɗannan ɗalibai a karantar da su karantarwa na alkhairi a yi gaskiya duk abin da za a yi in wannan jami'an ta faɗo hannunku ku rike ta da gaskiya shugaban jami'an nan bai san sala a yanzu muna masa addu'an alkhairi dukkan abin da zai iya yi na alkhairi yana yi sai dai abin da yafi karfin sa wannan kuma ɗajizanci na dan adam ba wanda yake gaza ga wannan amma duk abin da zai ya taimaki addinin sa ya taimaki al'ummarsa ba tare da zalunci ba ba tare da kuma nuna wani fifiko ga wani bangare ba a'a amma addinin sa ya san cewa addinin sa ne kuma musulmai jama'a sune majority jami'ar ta musulunci ce wannan jami'ar kuma ta musulmai ce to daga duk wanda yazo bako ne amma kuma an yadda a bashi kara ya karantar da abin da ya dace ya aikin da ya dace kuma a bashi haƙoƙin sa duk yadda ya dace to daga yana yin abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya kara masa karfin gwiwa dukkan sauran waɗanda suke shugabantar wannan jami'ar suna yin abin da ya dace muna da bayin Allah wanda Allah ya musu baiwa a wannan jami'a likitoci consultant irin su Dr. Yusuf Babaye Dr. Salehu Guda Dr. Aminu Umar Dr. Manga waɗannan Dr. Yusuf Dr. Aminu Dr. Saleh waɗannan colleagues din mu ne classmates ina ne gaba ɗayan su tare muka ga masu kandare da su waɗannan bayin Allah suna kwazo sun rike FTH kuma an gayyato su Professor Ellafati yayi kokari wajen kawo su su rike medical college na wannan jami'a yadda suke tsaye da sauran waɗanda suke taimaka musu ko kuma suke tare da su wajen rika wannan abun nan tsangaya ta college lafiya ta wannan jami'a irin su Dr. Bala Usman da sauran su da yawa wanda ba sai mun ambaci sunan su gaba ɗaya ba kowa yana kwazo ɗaliban nan suna samun gata ta yadda ake kula da su yadda ya dace da wuya ka samu college kimiyya musamman college likitanci karkashin dottijo arziki wanda chief abuna CMD chief medical director na FTH ma dalibin sa ne a ABU Zaria wato professor Kala yake nan yana nan yana tsaye tsayin daka tare da rashin lafiya tare da tsufa da shekaru da sauransu da dottijanci da yake ji da shi amma bai gajiya ba hanzu yana nusarwa yana bada duk abin da ya dace waɗannan bayin Allah Allah ka ba su gudunmawa Allah ka kara musu karfin gwiwa likitocin da na ambata wancan consultants matasa su Dr. Saleh su Dr. Yusuf su Dr. Aminu Umar su Dr. Manga Dakta Manga shi a kasan mu yake shi ba tare muke da shi ba amma Allah ya masa kwazo ya masa baiwa yanzu shi ma consultant ne muna muku fatan ku rike FTH yadda ya dace duk abin da za ku yi initiating ya zama al'umman Gombe sun samu ci gaba a lafiyance an kula da su kuma ku rike wannan college ta wannan jami'a yadda ya dace ta yadda duk abin da ya dace a ce an taimaka an yi initiating abu wanda zai taimaka wajen ci gaban wannan abu ku yi shi Allah subhanahu wataala yana kallon ku da yawa daga cikin su suna nan a zaune Allah ya mana baiwa ƴan boko irin wa'innan amma suna zaune gurin karatun alqur'ani wannan ba karamin nasara bane ina ake neman ƴan boko a zamanin da a gurin karatun alqur'ani ba a samu sai gurin shaye shaye da gurin rere sai wa'inda Allah ya kiyaye amma yau Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da irin wa'innan abubuwa in kun lura masu karanta tambayoyi masu tsayawa kullun suna gurin tafsiri dakta ne a geography Dr. Yusuf wa'innan duka shi kansa alaran mari computer ne ya karanta duk ba wai a'a sun yi Islamic studies ne suka zo ake Islamic studies ba a'a wannan baiwa ce kan baiwa Allah subhanahu wataala ya mana haka ya ku bayin Allah mu sai waɗannan bayin Allah addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ni'ima mu dau izina daga rasuwar Muhammad Bello Musa wanda Allah ya sa muka wayi gari yau da janazarsa wannan mutuwa ta girgiza mu wannan mutuwa ta girgiza mu muna jira muna cino kalmomin da yayi a wasu gurare ko muna cino irin kwazonsa muna cino irin ladabinsa muna cino irin biyayyarsa mutum ne mai biyayya mutum ne mai ladabi matashi mai ladabi matashi mai biyayya matashi mai kwazo Allah subhanahu wataala Allahumma ighfir li Muhammad Bello warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufu fi aqibihi fil gabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wasalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi Allah ya hada mu da shi cikin jannatul firdaus wadanda suke baya Allah subhanahu wataala ka taimake mu Allah ka kare mu duk wanda muka ambace su da irin baiwan da Allah ya musu Allah ka kara musu karfin gwiwa Allah ka taimake su cikin ayyukan da suke yi duk abun da za su yi na kware Allah ka taimake su akan sa abun da za su gaza Allah ka isan musu abun da ba za su iya yi ba dukan mu gaba daya Allah ka tara mu cikin lada Allah ka sa mu zamu lada cikin abubuwan da muke fada da abubuwan da muke aikatawa Allah subhanahu wataala ka sa mu yi aiki da abun da muke fada Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu gaba daya muna da bukatu da sauran dukkan wanda suka turo suna bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i musamman wanda ce suna neman aiki Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka wanda suke neman aure Allah subhanahu wataala ya azurta su da aure mai albarka wanda yake abu ne iyali su take da juna Allah ya sauke ta lafiya ya ba su zuriya tsayyiba Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zanubanmu ya gafarta mana kurakuranmu akwai wasu bayin Allah da yawa waɗanda mun yi ta ambaton alarmomi akwai wasu bayin Allah wato wanda Allah ya musu baiwa zaka ga wasu ladane ne irin sallah suke yi wato akwai irin su Mala Ibrahim babai ta anguwar mu kenan akwai irin su Mala Ridwan kuma wannan da wuya ka ji minti ɗaya ya karu akan lokaci wallahi fate sun kira sallah ko asuba ko dare akwai su Dr. Yahaya da daddare kiran sallan farko a lokacin da aka sa minti ɗaya da wuya ka ji ya karu komin dare zaka ji sun kira sallah haka in azhar ne haka illa asr ne waɗannan bayin Allah Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya hada mu da su cikin ayyukan alkhairi da ayyukan lada dukkan bayin Allah da suke ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ya Ubangiji muna roƙonka abinda ka raba a wannan wata mai albarka na rahama da gafara da yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah ka samu na daga cikin babban wanda suka samu babban rabo Allah ka yanta wayayenmu da mu da iyayenmu da kakanninmu Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus Allah ka yanta mu a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ka samu cika da imani Allah in mutuwar mu ta zo Allah ka daura yau mu cikin imani Allah ka kare mu da fitintunin ƙarshen zamani Allah ka kare zuriyarmu da iyalanmu daga fitintunin ƙarshen zamani duk abin da zai zama mana alkhairi a rayuwarmu Allah ka tabbatar mana da shi duk wani sharri Allah ka kare mu daga shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar shugabanninmu Allah ka ba su nasara cikin ayyukan da suke yi na alkhairi abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane kansu aikata mai martaba sarkin gobe muna ƙara masa addu'a akan ayyukan alkhairi da yake da taimakon talakawa Allah ka ƙara masa ƙarfin gwiwa dukkan sauran da suke irin wannan ayyuka na alkhairi Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa shugabanninmu a Gombe musamman daga gwamna har duk wanda yake shugaba duk abin da za su yi na alkhairi Allah ka ba su ƙarfin gwiwa ya Allah ka taimaki gwamnan jiha yayin abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu baki daya shugaban ƙasa Allah ka taimake shi abin da zai zama na alkhairi addininmu da al'ummarmu baki daya duk abin da za su yi na alkhairi Allah ka taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane kansu aikata Allah subhanahu wataala ka taimake mu ka taimake su Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus wannan haduwa ta mu Allah ka sa haduwa ce mai albarka Allah bayan mun rabu Allah ka kame mu daga saba maka Muhammad Bello Musa da ya rasu Allah ka gafarta masa iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina Allahumma sallit alayna khiyarana ya rabbal alamin Allahumma walli alayna khiyarana wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk